ba laifi. Za mu ci gaba da karatunmu da muka saba muna gabatarwa daga wannan ƙasa mai albarka, ƙasar Masar, littafin Mazaƙatun Ruhiya na babban malami Sheikh Muhammad Hussein Yaqub Hafizahullah. Littafi ne da yake magana akan ilmul iman, ilimi na imani da kuma gyaran zuciya. Idan yan uwa za su iya tunawa a baya, mun yi ta dabdala muna ta tattaunawa akan wato yanda zuciyar dan adam take da yanda take lalacewa, da yanda shedan yake da tasiri kwarai da gaske wajen lalata zuciyar mutane. Kuma babbar matsalar ita ce, ita wannan zuciya matukar bata gyaru ba, to komai ya lalace. Manzo Allah ce ala inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. A cikin zuciyar dan adam akwai wata tsoka, in ta gyaru komai ya gyaru, in ta bace komai ya bace. Hadisin Bukhari da Muslim. To yau zamu tattauna ne akan alamomin lafiyar zuciyar dan adam. Yaya mutum zai gane zuciyarsa lafiyayya ce ba ta da ciwo? Na'am, gaskiya na san zaka buƙaci kasancewa likita ya gaya ma status na lafiyarka. Zaka so in an gaya ma lafiyarka kalau sai ka ji daɗi, ka ce abin da ka ga dama, ka shakata hankalinka a kwance, zaka ji wani fawa ne ma yake zuwa maka saboda an gaya maka lafiyarka kalau. To yau ya kamata ka saurara ka ji wannan zuciyarka din tsakaninka da Allah, alaƙarka da Ubangijinka, shin wannan zuciyar taka tana da lafiya ko kuma tana da matsala? Abu na biyu, ina so ƴan uwa su gane cewa ita zuciyar ɗan adam wato sari'atu taqallub ne. Ita matsalar zuciya saurin caccanjawa take, nan da nan take jujjuya, tana juyawa. Yau ta yi kyau, gobe ta yi muni. Yau ta yi kyau, gobe ta yi. Yanzu zuciyar ɗan adam wato sai ta canja, shine suke cewa kathiru taqallub sari'u tahawul. Ita zuciyar ɗan adam tana caccanjawa, kuma tana canjawa da wuri, kuma sari'u tasir, tana da saurin tasirantuwa. Kawiyu tasir, tana tasirantuwa da ƙarfi akan abubuwa da yawa. Zaga wasu zukatansu sun tasirantu da alheri, wasu kuma gafalallu ne. Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Hakikanin gaskiya cikin wato masifa da ke damun dan adam ya zama yana da zuciyar da bai fahimtar gaskiya da ita. Wannan ta zama irin zuciyar kafirai kenan, ta yar zama zuciyar irin marasa addini kenan. Allah gyara mana halinmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, Allah ba yana kallon gangan jikinku bane, wala ila suwarikum, ba kuma yana kallon kamanninku bane, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, kullum fa abinda Allah yake dubawa, yana duba zukatanku ne, yana kuma duba ayyukanku ne. Da ka babban abin da ya kamata bawa ya kula da shi shine ya zama yana da alqalbus salim, lafiyayyen wato zuciya, kubutacciyar zuciya wanda ba ta da datti, ba ta da kazanta, ba ta da ciwo. To menene alamun wannan zuciya? A cikin littafin malam yayi magana, Allah masa rahama, shafi na 77, alamatul qalbis salim, alamomin zuciya wacce take kubutacciyar zuciya. Malam yace huwa salimu min al-afati wal makruhati kulliha, zuciya lafiyayya ita ce zuciya wacce take ta kubuta daga ainihin wato dukkan ciwuwuka gabaki daya. da kuma duk abin ki da Allah tabaraka wa ta'ala baya so. Zuciyar da babu son kowa sai san Allah, ma'ana san Allah shine sama da san kowa a cikin ta. Zuciyar da tsoron Allah shine sama da tsoron kowa a cikin ta. Zuciyar da tana cike da jin tsoron abinda zai nisantar da ita ga Allah. Waɗannan abubuwa guda uku a kula da su. Lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da san Allah shine sama da san kowa a cikin ta. Abu na biyu, tsoron Allah shine yafi jin, wato shine sama da tsoron kowa a cikin ta. Na uku, ita ce zuciyar da take jin tsoron ta fada cikin abin da zai nisantar da ita daga Allah. Zuciya mai taushi kenan. To sai ka tambayi zuciyarka, haka kake? Ko kana kokarin ka zama haka kake? Kana jin kana son wani sama da yadda kake son Allah? To wallahi kana da matsala. Kana jin kana tsoron wani sama da yanda kake tsoron Allah? To tabbas ko shakka babu, kana da mushkila. Sannan kuma baka damu ba, zuciyarka ta jefa ka cikin abin da zai sa kai fushi da Allah, baka damu ba, to kana da damuwa. Ana son zuciyar mutum ta zama mai taushi, kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin Muslim, يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الله يا قدر أقوي متان ذا شجع الجنة زكاة تنسو كمان زكاة تنسو هكما ذا الله فدا حديث مسلم أقوي ما شجع الجنة زكاة تنسو كمان زكاة تنسو تو مي هكما كمان تزكاة تنسو زكاة تنسو سبو دا zuciyar tsuntsu zuciya ce mai taushi, zuciya ce raqiqa da'ifa mutawakkila, zuciya mai taushi mai tawakkali. Kuma ana son kai ma zuciyarka ta zama mai taushi mai tawakkali, wanda yaghlubu 'alayha al-khawf min Allah, tsoron Allah zai rinjaye akan ta, kamar irin zuciyar tsuntsu. Abin mamaki, me yasa annabi ya ce wasu za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsu? Me hikimar kamanta zuciyar mai shiga aljanna da zuciyar tsuntsu? Saboda a duk cikin dabbobi gabaki ɗaya babu duk dabbobi da tsuntsaye, babu dabbar da take da bala'in tsoro irin tsuntsu. Shine kat kana taɓa shi za ka ga ya tashi ya gudu. To wai wannan tsoron al-khawf wal-faza din, tsoron nan da tsuntsu yake da shi, shi da yafi kowa jin tsoro, to ya kamata wai ɗan adam da zai shiga aljanna zuciyarsa ta zama kamar zuciyar tsuntsu, ta yadda ya fi jin tsoron Allah sama da tsoron kowa. Allahu akbar. Haka bayi in Allah zukatan suke salihan bayi, safiya naqiya, zukata ne waɗanda suke kubutattu lafiyayyu, waɗanda ba su damu da al'amarin duniya ba, ba shi ne a gabansu ba. Wa inna ma hammuhum fillahi wal akhirah, babban abin da ya dame su Allah, babban abin da ya dame su lahira. Abdullahi dan Umar yana cewa an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyuna shi afdal, wai waye yafi kowa a cikin mutane? Manzo Allah ce, kullu mahmumul qalb saduqul lisan, duk wanda yake mahmumul qalb mai saduqul lisan, saduqul lisan mai gaskiyar zance, mai gaskiyar harshe. Sai suka ce, mun san shi, amma fa ma mahmumul qalb, menene mahmumul qalb ya rasulullah? Manzo Allah ya ce, mahmumul qalbi da zai shiga aljanna shine at-taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Allahu akbar. Mai zuciya mai tsoron Allah, mai zuciya tsarkakakkiya, at-taqiyyu an-naqiyyu, tsoron Allah ga tsarkin zuciya, babu zunubi laifi, ba zuciya ce da ta damu da aikata sabo ba. Zuciyar ƴan aljanna masu shiga aljanna zuciya ce da take nesantar sabo, take nesantar zanubi, take nesantar laifi, take nesantar fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala. Babu zalunci, babu haushi da kullatar wani. Ba zuciya ce da take so ta zalunci wani ba. Duk wanda yaga yana da son ya cuci dan uwansa ya zalunci wani, sannan yana da ghil. Abinda ake nufi da ghil, wani haushi, wani ki da zaka rike dan uwanka a zuciya, wannan mai shi fa baya shiga aljanna. Ku gane wannan magana. Qur'ani ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kafin ƴan aljanna su shiga cikin aljanna, sai da aka wanke zukatansu ya zama babu komai, babu haushi, ba bakin ciki, ba bacin rai, ba hasada. Da shi yake shiga aljanna, zuciyar faratas para saltaki. Abin da ake nufi da zillu, mutum ya rinka kullatan dan uwan sa yana jin haushi a ransa. Wato me yasa wani yayi kaza, ina kin wani, bana son wani. Da hasada suna tafiya da zillu da hasada, abokanan juna ne. Hasada kuma mutum ya rinka jin a ransa me yasa wani yafi ni, me yasa wani yafi ni kudi, me yasa wani yafi ni mulki, me yasa wani yafi ni matsayi, me yasa wani ya samu kaza ni ban samu ba, me yasa wani yake da kaza ni ban da kaza. Wallahi mai hasada malam, ko dan uwansa ya ga ya canja riga, wallahi sai gaban sa ya fadi, sai ya rasa inda zai sa kanshi. Mai hasada baya iya bacci idan ya ji dan uwansa ya samu wata daukaka ko ya samu rufin asiri. Mai hasada kullun so yake ya ga dan uwansa a kar, shi kuma yana sama. Mai hasada baya so ya ga sunan wani sama da nashi. Mai hasada baya so ya ji duriyar wani a duniya sai shi. Mai hasada kowa fa bai iya ba sai shi. Mai hasada in ya ga wani ya kambama, Allah ya girmama wani, ko ta hanyar ilimi, ko ta hanyar daukaka, ko ta hanyar matsayi, ko ta hanyar dukiya, ko siyasa, ko malintaka, ko wani abu, wallahi ji yake kamar zai mutu. Sai annabi ya koya mana yawan karanta Falaki da Nasi, wa min sharri hasidin idha hasad. Ka nemi sharrin, ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin mai hasada idan yayi hasada. Jama'a, hasada fa tana cin mutum kamar yanda take wuta take cin auduga. Hasada tana cinye aikin mutum, aikin sa na kwarai. Hasada takan hana mutum ci gaba, tana danƙwafe mutum. Kuma kai da ake maka hasada fa kana iya kamuwa fa da ciwo, ana iya illata ka idan ana maka hasada. Abun yana bayyana, kaga har ruqiya ake wanda ake mai hasada. Ai ta zabga masa karatun Qur'ani yadda ka san aljani ne ya kama shi, amma wallahi ciwon hasada ne. Ma'ana wani yake masa, ko kuma shi kansa mai hasadan, wallahi baya iya zama lafiya malam. Kullum zuciyar haka zai tafasa, zafi zai rinka jin zuciyar tana hargitsa, saboda kullum ya fita sai ya ga abin da baya so. Kullum indai kana hasada, to sai kuma ka ga abin da baka so din nan yana faruwa. Dan dole ka ga wani ya ci mai kyau sama da naka, dole ka ga wani ya saka riga sama da taka, dole ka ji wani yana da ilimi sama da naka, dole ka ga wani ya samu daukaka sama da naka, kai ma ka fi wani, wani kuma shi ma ya fi ka. Haka rayuwa take. Dan haka ku yi kokari ƴan uwana, ku yaki kanku daga ciwo na hasada. Masu shiga aljanna kullu mahmumul qalb saduqul lisan, sai suka ce attaqiyu annaqiyu la isma fihi wala baghya ولا غل ولا حسد. هكا النبي رحمه صلى الله عليه وآله وسلم يا فادا أنس بن مالك يناشيوا من زن الله صلى الله عليه وسلم ياشي لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إيمان باوا بايا سيوا سيزوتشي ستاسيا كجونا حديثين إيمان باوا بايا سيوا حتى يستقيم قلبه hasi zuciyarsa ta tsaya. Kar ka manta muna magana ne akan kyakkyawar zuciya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta ya rabbana ya Allah ka tsayar mana da harshen mu. Wala yadkhulu aljannata hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Ba zai taba shiga aljanna ba sai in makocinsa ya kubuta daga cutarwarsa. Wannan hadisin Imam Ahmad ya fudda shi, Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ya inganta shi a cikin silsila sahiha. Anan abin da nake so mu gane wasu matakai ne na shiga aljanna Allah ya bayani. Na farko dai, imanin mutum bai zama tsayayyen imani ba sai zuciyarsa ta yi kyau. Dama abin da nake magana akai a samu tsayuwar zuciya, a samu kyawun zuciya. Ya rabbana ka ba mu zuciya mai kyau ya Allah. Wannan aba muna wahala akan ta wallahi. Mun kasa yaya za mu yi mu gyara ta? To ba yanda za a yi ka shiga aljanna idan nan bai kyau ba. Duk wanda ya damu da gyara waje, gyara can amma ba ya gyara nan gurin, wallahi ba zai shiga aljanna ba. Abu na biyu, ita zuciyar nan ba za ta taba tsayawa ba sai harshen ka ya tsaya, wato kana faɗan gaskiya, ba kana magana kana canjawa ba, kana ƙarya ba. Ka zama mai gaskiya, mai tsayayyen harshe. Ya Allah ka tsayar mana da harasanmu akan daidai, akan gaskiya. Manzon Allah ya ce kuma za ka shiga aljanna ba sai makocinka ya zama yana da aminci da kai, baya jin tsoron cutarwarka, sai aka shiga harkar makotaka. Abinda ake nufi, matukar kana da baƙin ciki, nufin mugunta, nufin keta, nufin cutar da makocinka, to la ba ka shiga aljanna ba. Ma'ana la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah ka yafe mana. Ma'ana duk wanda ya mutu yana kullace da nufin ya cuci makocinsa, to bai zai shiga aljanna ba. A nan gurin istiqamatul iman ana nufin tsayuwar imani, tsayuwar aikin imani, sallah, zakka, azumi, aikin hajji, aikin umra, karatun Qur'ani, dukkan wani amal jawarihi. To da su ne harshen ka zai tsaya, karatun Qur'ani, zikiri, salatin annabi, to harshen ka zai tsaya, kuma kaga gangan jikinka ya aikata su. To da nan ne kuma zuciyarka za ta zama muntalin bi mahabbatillah, min mahabbatillah. Zuciyarka ta cika da san Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma za ta cika da san Allah da biyayya da yi masa da'a, sannan kuma za ta kyamaci sabo na Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim yana cewa, inda Allah ya ce innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, a cikin suratul infitar aya 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lallai masu yi wa Allah da'a suna, wallahi suna cikin ni'ima, fajirai kuma suna cikin jahim. Kaga Allah ya raba mabiya Allah, masu yi wa Allah da'a lallai suna cikin me? Na'im, suna cikin ni'ima, aljanna, jannatu na'im. Sannan fajirai kuma su kuma suna cikin jahim. Yace la tazunnanna, kada ka taba tsammanin wannan fadin Allah ya tasu bi yawmil ma'ad ne fakat. Ibn al-Qayyim yace kar ka tsammanci wannan aya fa ta shafi ranar tashin alkiyama ne kadai, bal ha'ula'i fi na'imin fi durihim salata, wadannan a gidajen su nan guda uku wallahi suna cikin ni'ima. Abin da yake nufi, masu bin Allah, masu kyakkyawan zuciya a duniyarsu fi na'im, a kabarinsu fi na'im, وفي الجنة في نعيم. الله أكبر. جون تفسيري ماله، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ابن القيم يشي با أنا نفهم الآخرة نيكا با يشي ما سي إيماني ما سبين الله أجد أجنسون نوغداء والله سنة تكن نعماني أدوني السوء أنا ما بيها الله سنة تكن نعمة ورأيكوا سننكما akabarin su ma in sun mutu suna cikin ni'ima, sannan kuma aljanna su ma suna cikin ni'ima. Wadancan kuma su ma yan jahim a duniyar su alfujjar kenan, suna cikin jahim jahannama suke rayuwa, koda sun fi kowa kudi wallahi, koda sun fi kowa mulki, koda sun fi kowa kaza, ba sa jin dadin rayuwa, hankalin su ba a kwance yake ba. Haka kuke ganin su a riga kuna sha'awar su, haka kuke ganin suna hawa motoci kuna sha'awar su, haka kuke ganin suna gina gidaje su kuna sha'awar su. Wallahi mai imani yafi su jin dadi ko da bai da kokobo. Wani yana ba da labari abun mamaki, yace a wannan kwallon da aka yi ta duniya World Cup da aka yi a Qatar, ina amfani da wannan dama ina addu'a wa kasar Qatar, sun yi kokari sun fidda musulunci kunya, sun dabbaka wasu abubuwan da wasu manyan kasashen musulunci wallahi ba su isa su yi ba. Sun sanar da kin sai da giya, duk da cewa sun gayyato mutane a duniya mashaya giya, kuma akwai yancin fadan adam, akwai kaza akwai kaza, an kira sallah an ji, wani yana cewa da yake gani ni dai ban gani ba, yace mutane suna ta musulunta, suna ta musulunta, an musulunta da yawa. Mutum ya zo kwallo Bature, kafiri ya zo kwallo daga wata kasa amma ya musulunta. Daga cikin abubuwan da suka gani sun nuna musu wasu dabi'u na musulunci da yawa, duk da kwallon su suke yi amma sun nuna musu wasu dabi'u na musulunci da yawa. Kasar Qatar ta yi kokari, ya kamata duniya ta yaba mata a wannan abin. Suka ce sun shiga ban daki sai suka ga ruwa na tsarki, wanda su a kasashen su sun saba in suka je ban daki ga gurin tsuguno ga komai sai dai kaga tishu. Idan ka kuskura ka je ka tsuguna tishu ya kare, zancen ka ya kare. Kashi saboda su ban dakunan su babu ba su da abin tsarki. Suka ce abin mamaki, sun shiga dubban dakunan suka ga idan ka tsuguna akwai tsarki, ka haza whole Islam, wannan shine musulunci ne. Amma kazantar tsiya ai sai arni ai, ai sai kafiri ai, ai ban daki ka je ka tsaya kai fitsari ko ka tsuguna kai bayan gida, amma ruwan da zaka wanke duburanka ba ruwa, sai dai a barka da wata takarda ko wata tishi, shi zaka sa, kuma hannunka mai albarka shi zaka sa a jikin najasar kana abunna. Amma kasashen musulunci inda suke kula, za ga duk inda aka je to akwai gurin tsarki, saboda ruwa tahir mutahhir ne, mai tsarki mai tsarkake. Mutum ya tsuguna sai sa ruwa ya wanke. Wallahi wannan da yawa ya sa wasu daga cikin waɗanda ba musulmai ba sun yaba musulunci. Amma yanzu abin mamaki malam, mu yanzu anan a ƙasashenmu nan na 'yan Afirka musulmi majority, wai sai a zo a yi banɗakuna ko a airport ko a wata ma'aikata, wai sai a irin wannan banɗakunan na ƙasashen Turawa, kullum sai a zo a yi maka banɗaki, babu wurin tsarki, babu wurin tsarki. Ko a zo a yi wajen abin nan banɗaki ba wajen alwala, kuma musulmi ne suke ba ni sunan shi suke mu'amala da wurin, amma ba a tsarki, wai kawai sai dai a sama tishu. Kuma mu yanzu irin Najeriya ma wani in ya shiga tishin ma sace ta yake yi, wallahi haka mutane ba su suke masa zikirki. Wallahi wani in ya shiga banɗaki in ya je tishin na in ya rinka naɗatta, yana naɗa yana zuba aljihu, yana naɗa yana zuba, bai san kyamara tana kallon sa ba, haka zai kwashe ta saboda mugunta. Sai ka zo a matse ka kwabe wandonka ka zuba gudawa ka duba, za ka ɗauki tishu ka nemi tishin nan ka rasa. Amma da ruwan tsarki yaya ka gani? Wannan wata fa'ida ce nake so na nuna mana cewa addinin musulunci wallahi addini ne mai tsafta, addini ne mai kulawa. Don haka ana son musulmi ya zama zuciyarsa tana da tsarki kuma ya rayuwa mai inganci. Malam yace wa ayyu laddatin wa na'imin fi dunya atyabu min birri alqalb. Yo akwai wani dandano, akwai wani ni'ima a duniya sama da zuciyarka ta zama tana bin Allah wa salamatu sadri, kuma a samu kirjinka a kubuce yake babu damuwa, wa ma'rifatu rabbi ta'ala da sanin Allah tabaraka wa ta'ala, wa mahabbatihi da san Allah tabaraka wa ta'ala, wal amalu ala muwafaqatihi da yin aiki a bisa dacewa da ubangiji tabaraka wa ta'ala da abinda Allah yake so. Yace wace rayuwa ce mai dadi sama da wannan? Ma'ana babu wata rayuwa mai dandano da jin dadi irin zuciyarka ta bi Allah, kirjinka ya zama ya kubuta, sannan kuma ka san Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma kana san Allah, kuma kana ta aiki yaya zaka dace da ubangiji tabaraka wa ta'ala. Abu na biyu, ya ake gane lafiyar zuciyar dan adam? Shine dole ne ta zama huwa alladhi salima min ash-shirki wal ghilli wal hiqdi wal hasadi wash-shuhi wal kibri wa hubbi ad-dunya war riyasa fa salima min kulli afatin tub'iduhu anillahi tabaraka wa ta'ala wa salima min kulli shubhatin tu'aridu khabarahu wa min kulli shahwatin tu'aridu amrahu wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradahu wa salima min kulli qati'in yaqta'uhu anillahi ta'ala fa hadha al-qalbu as-salimu fi jannatin mu'ajjalatin fi ad-dunya wa fi jannatin fi al-barzakhi wa fi jannatin yawm al-ma'adi. Malam yace zuciya lafiyayya ita ce mai wannan sifa, zuciyar da ta kubuta daga shirka. Ya Allah ka raba mu da shirka, Allah kare mu. Zuciyar da in an ce shirka ƴan uwana, hada Allah da wani wajen bauta, shirka mummunan zunubi ne da in an mutu ana yi sai an shiga wuta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Duk wanda ya shirka da ubangiji tabaraka wa ta'ala, to kamar wanda ya fado ne daga sama, kafin ya karso tsuntsaye suka gutsutsure shi ya fada cikin daji. Allah tabaraka wa ta'ala ya munanta shirka, shine zunubin da duk mutumin da ya kuskura ya mutu yana aikata shi, wallahi bai shiga aljanna ba. Saboda haka duk inda zaka yi kai kokari a rayuwarka kakka mutu kana shirka, kuma duk inda ake wa'azi ana bayanin shirka saurara ka ji, dan kada ka wayi gari kana shirka. Duk inda aka tsoratar akan shirka, buɗe kunnuwanka ka ji, dan kada ka je ka aikata abinda ake ce da shi shirka ne. Saboda in ka kuskura mutuwa ta riske ka kwatsam ka tafi kana shirka, to kai da aljanna babu hayata hayata. Kuma shine zunubin da ko an mutu, in an mutu ana yin sa, to ko Allah yana yafiya baya yafiya? Yayi alƙawari in dai an mutu ana shirka da shi, to ba zai yafe ba. Hoton wannan Allah, wata kabari, kiran wannan Allah lokacin da Allah kadai yake kira, neman taimako a wajen wani, taimakon da ba mai iya bada shi in ba Allah ba, jin cewa wani da wani sun isa Allah bai isa ba, wallahi ko mulki ne kake neman sa a wajen wani ba Allah ba, ka ji cewa wani ne ya isa ya baka wannan mulkin ba Allah ba, kai shirka. Zuciyar da ta kubuta daga wannan gillu haushi da na fada da kullata, mutum ya kullaci dan uwansa da hasada da shegiyar rowa, ash-shuh, manzo Allah ya ce ittaqu ash-shuh, ku ji tsoron ku kiyaye rowa, fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum, rowa 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 ta halakar da waɗanda suka gabace ku. Amma yau mutum yau kansa da kansa, mutum yana yau kansa da kansa rowa, wallahi yayi wa iyalinsa rowa, yayi wa danginsa rowa, yayi wa iyayensa rowa, yayi wa makotansa rowa, yayi wa ma'aikatansa rowa, yayi wa na kasansa rowa, yayi wa na samansa rowa. marowacin mutum mai ruwa, mai zuciya mai ruwa, ba ya shiga aljanna, inji annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu ya kamata mutane su yi tunani yanda za ku gane illar ruwa. Yanzu kai Allah bai maka ruwa ba sai kai wa wani ruwa? Yanzu kai da ana ruwa da Allah bai baka ba, to da ya za ka rayu? Amma Allah ya tabaka, ke tabaka, kana saba masa yana baka, kana saba masa yana baka, amma kai ka zo kai bakin ciki ka ba wani. Allah ya maka arziki, kana da ci kafi karfin ci, kana da sha kafi karfin sha, kana da sutura kafi karfin sutura, kana da motoci abun hawa kafi karfin su, kana da abinci kafi karfin abinci, kana da daman da zaka je ko ina a duniya, kana da arziki, kana da kadarori, kana da dukiya dai komai Allah ya hore maka. Kurin kana kwance kana cin dukiya, amma abin mamaki ga makocinka yana kwana da yunwa, me amfani wannan arzikin? Abin mamaki ga iyayenka suna cikin talauci, abin mamaki ga yayanka yana cikin matsi, abin mamaki ga na kusa da kai suna cikin wahala, kai kuma kawai Allah yana ta binka maka, yana ta baka, yana ta baka, yana ta baka, yana ta baka. Anya ba za ka yi tunani ba cewa ba kai daidai ba? Ku daina ruwa, mu daina ruwa, mu zama masu kyautatawa, mu zama masu kulawa, mu masu kiyayewa. Amma ruwa wallahi ba ta yi ba. Haka ya kamata ‘yan uwa mu shiga taitayinmu, mu zama muna kulawa. Allah yana baka, yana baka, yana baka, yana baka, yana baka. Kai kana riƙewa ka ke ka ba wani? Da san duniya, da san shugabanci, kaji san shugabanci, san mutum ya zama shi ne. Wannan kam sai dai addu'a, sai dai Allah kiyaye kurin. Shugabanci kam ana son sa, yanzu ma ake son ai shugabanci. To duk wanda ya jefa kansa a cikin masifa ta giyar san shugabanci, giyar neman mulki, ko a mutu ko a rayu, ko yaya ko kaka, to wallahi ya shiga uku. Kuma wallahi shugabancin nan ko nan monita ne kake nema. Wallahi jama'a san shugabanci bala'i ne, haka neman shugabancin nan masifa ce. Wani yana ba mu labari yana cewa dan takara ne shi, yana ba mu labarin wato yadda masifar san shugabanci yake a cikin zukatan mutane. Yace malam, ina shaida maka duk wanda ino na dan siyasan da ino ne yake neman wata kujera, yace billahi azimu da ya rasa wannan kujerar, bayyana faduwar zabe. Malam yace wallahi, yace ka gani dan siyasa ne, yace wallahi malam, gwanda a ce maka mahaifiyarka ta mutu ko ubanka ya mutu, wallahi yafi maka sauki, yafi maka dadi akan a ce ka fadi a kujerar zabe. Nace kai, yace wallahi gwanda mutuwa. Na tambaye shi yace ai kwarai kuwa? Yace kuma duk wanda yake dan siyasa ne mai neman ta din da gaske, yace wallahi sai ya fi jurewa uwarsa ta mutu ko ubansa ya bar duniya, sai ya fi jurewa wannan akan a bada sanarwar gobe ba shi ya ci ba. To kaga masifa kenan, bala'i kenan. Shi yasa wani yana nan a ransa, ko a rai ko a mutu, ko a rai ko za a kashe mutanen ƙauyensu ko mutanen garinsu ko ma waye zai mutu, shi dai kawai ya ji shi daras akan wannan kujera ta mulki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ka sani fa, ya kai ranka dai ɗayan biyu ne, ko dai kai ne ko ba kai bane. Dan yanzu kujerar da kake nema din nan, wataƙila mutum 100 sun yi ta sun sauka, wasu sun mutu akan ta, wasu sun mutu bayan sun sauka, wasu an kore su da ƙarfi, wasu lokacin su ne yayi, wasu rashin gaskiyansu yasa aka sallame su, wasu sun yi ta sun akan kujerar suke amma ba su taba jin dadin mulkin ba har suka gama shekarunsu gaba daya. Ina tabbatar muku yanzu wannan shekara 8 din da za a kammala ta siyasa wallahi Allah mutum ba za ta zama to kubutacciya ba sai ta kubuta daga abubuwa guda biyar shirkun yunaqidu tauhid lalle ne mutum ya rabu da shirka da za ta warware mai tauhidi wa bid'a tukhalifu sunna dole zuciyarka ta zama tana gudun bid'a da kake saba sunna menene bid'a kirkirar wani abu a cikin addini ihdasu shay'in fid din ala ghairi misalin sabiq ka kirkiri wani abu fid din a cikin addini kalibalan kula ka kirkiri wani abu a cikin addini ba wai ka kirkiri wani abu a zamani ba a'a a cikin addini kuma ya zama ala ghairi misalin sabiq babu wani misalin da ya gabata na magabata annabi bai yi ba sahabbai ba sai bai tabi'i na mutanen kirki duka ba su yi ba ka kawo mutane shi da sunan addini duk abinda mutane suka kawo sabon abu ba addini ba wannan ba a ce da shi bid'a shi yasa rashin gane addini ne rashin fahimtar karatu ne mutum yazo yana fassara bid'a da wasu abubuwa na zamani ai annabi bai hawo jirgin sama ba shi ma bid'a ne ai annabi bai tuka mota ba shi ma bid'a ne ai annabi bai sa hula zanna bukar ba shi ma bid'a ne a zamanin manzon Allah babu gilashi shi ma bid'a ne agogon hannu shi ma bid'a ne gas kuka ita ma bid'a ne famfo shi ma bid'a ne mo wane ne haba akaram kallah haba mala ya kake magana kan baka je makaranta ba ma alaqat hadhihi bil bid'a me alaqar wadannan abubuwa da bid'a ihdasu shay'in fi din kirkirar wani abu da sunan addini a cikin addini wadannan wasu abubuwa ne na rayuwar yau da gobe komai mutum zai iya yi a cikin rayuwar duniya kirkiri komai kirkiri jirgin sama kirkirin ka ga da mama kirkiri abin da zaka hawo kara ka tashi sama wannan duk babu damuwa to yayin da mutum ya zama yana bid'a a cikin addini ko zuciyarsa ta yadda da bid'a a cikin addini to ba kalbi salim bane ka yadda cewa zaka yi wa annabi bauta Allah zaka yi masa bauta da wani abin da ba annabi yazo da shi ba a'a wannan abu na biyu kenan shahwatin tukhalifu al-amr sha'awa da yake saba umarnin Allah dole zuciya mai lafiya ta zama ta kubuta daga sha'awar da yake saba umarnin Allah wa ghaflatun tunaqidu dhikra sannan ya nisanci gafala da yake warware zikiri in an ce gafala kin zikiri shine gafala gafala kin tuna Allah gafala kin ambaton Allah gafala kin karatun Qur'ani gafala kin salatin annabi gafala kin ambaton Allah kiran Allah zikiri shine ghafla idan kana so ka gane kishiyar gafala shine zikiri tuna Allah rashin tuna Allah shine gafala to duk zuciyar da take gafalalliya an zikrillahi bata ambaton Allah to ba lafiyayyen zuciya bane sannan kuma muhammadu yunaqidu tajrid damuwa mutum yazo subhanallah yasa damuwa a cikin ransa ya manta da Allah tabaraka wataala ya manta cewa duk abin da ya same shi Allah ne ya dora masa wal ikhlas ya'um mala yace ikhlasi kuma shine uwa uba gabaki daya mana dole ne zuciya mai lafiya ta zama tana da ikhlasi abu na uku zuciya lafiyayya mai mara ciwo ita ce zuciyar da take at-tahiru min adnasil mukhalafat ta tsarkaka daga dukkan datti na sabon Allah duk zuciyar da ta cakuda a zuciya al-mutatalliq bi shay'in min al-makruhat fala yasluhu لمجاورتي حضرة القدوس إلا بعد أن يظهر في وتكير الأذاب لا إله إلا الله ذو شيء دتك تاني سنشي سابان أبان يجي سابع الله ذو شيء دتك أكود سابان الله دلي في تونم فبات أزوا جان الله سي أموان كيتا أن ترك كيتا إتكما أنا كيتا تشكين أذاباني ذاك ذو شيء ملا فيها بات شأوان سابو zuciya mai lafiya tana gudun zunubi dukkan abin da aka ce laifi ne duk abin da aka ce maka zunubi ne to ka guje shi yan uwa abubuwa suna lalacewa, ɗabi'u na mutane suna lalacewa, tarbiyya ta mutane tana lalacewa. Ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu kula da tarbiyya. Musulmi ya kamata ku rinka rayuwa irin ta Islama fa. Musulmi ya kamata ku sani wallahi duniyan nan ba gidan zama bace ba fa. Musulmi ya kamata fa ku kama jikinku fa. Musulmi ya kamata fa ku kula fa da kanku fa. Iyaye ku rike ƴaƴanku fa, ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku, ƴaƴa ku rike mutuncinku fa. Duniya fa ba gidan zama bane ba. Ina Fir'auna, ina Karuna, ina Hamana, ina su Abu Jahal, ina suwaye, ina suwaye. Duk mun manta da cewa wasu jababirai masu girman kai, masu ɗagawa, masu sabon Allah, duk sun kau. Kaga mutane suna ɗabi'a malam kamar ba za su mutu ba. Yanzu kwanan nan wani abin da yake yawo ana ta nuna shi a social media na wasu yara da suka zo suka yi wata fitsara da mu dai ba mu taɓa ganin irin wannan da sunan waka da wannan yarinya da mace da namiji suka zo suna waka suna batsa wata mummunar waka, wata wani mummunan misali abinda ba zan iya yin bayaninsa ba, wanda da yawa mutane sun gani. Mun dai hana mutane ma a yada shi dan ba mu son wannan abin ya yadu, saboda kada yara su je su gani su koya. Amma dan musulmi a ce zai wannan, dan musulmi ya zo ya aikata irin wannan abu? Ina addinin musulunci? Ina gadon da manzon Allah ya bar maka? Ina shari'ar musulunci? Ina kishin addini? Yanzu kafirai su yaƙe mu, makiyar Allah su yaƙe mu, kafirai su yaƙe mu, makiyar Allah su yaƙe mu, sannan ƴaƴanmu su zo su lalace. Yaro ya zo yana waka, yana nuna mace, yana suna magana batsa, ana magana zina. Yanzu da wannan rayuwar haka za mu rayu? Amma alhamdulillahi Allah saka hukumar Hizba ta jihar Kano, bayan shawarwari da malamai suka yi ta yi da su da maganganu da aka yi ta yi, an samu tashin hankali akan wannan abun, don duk abin da zai taɓa tarbiyyar ƴaƴanmu da zuriyarmu dole hankalinmu ya tashi. Alhamdulillahi an kira wannan yara, an ja musu kunne, an musu faɗa daman addinin musulunci kullum abin da yake so mutum ya ba daidai ba, a nuna mai ba daidai ba ne. Kuma alhamdulillahi mun gani yaro nan ya zo, an kira shi, an ja masa kunne, malamai sun masa nasiha, kuma ya nuna nadamarsa. So muna fata mawaka masu kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙe-waƙe, ku rinƙa kulawa da tarbiyyar kanku da tarbiyyar ƴaƴanku, ku rinƙa tunawa da mutuwa. Duk abin da mutum zai zo ya yi ya tafi ya bari, musamman za a ɗauke shi da wannan abar, ɗaukan wannan abar, wannan abar wanda ba ta barin komai, la tughadiru saghira wala kabira, komai sai ta ɗauka. Wallahi sai bayan shekara 100 kaza ka tafi duniya an manta labarin ka, a fito da wannan hoto kuma kamar shi yana tafiya maka. Mu musu addu'a yaran nan, Allah shirye da su, Allah gane da su, kuma Allah karbi tubansa. Fatan mu irinsa da wasu makamantansa su ji tsoron Allah su gyara. Kuma akwai irinsu da yawa da yawa da yawa, suna nan suna faruwa, wasu ma a cikin YouTube suke, ba a fito da su. Fatan mu Allah ya dada danne su, kada su yi shuhura a gane su. Ku kula da tarbiya. Haka malamai suna cewa alamar lafiyar zuciya shine mutum ya ji baya sha'awar saban Allah, baya iya kallon saban Allah, baya iya zama ya saurari saban Allah, baya ta'ammuli da saban Allah, sai abin da yafi karfinsa ba yanda zai yi. Kuma shi mumini, ku lura, mai zuciya mai kyau, koda ba cewa akai baya sabo ba, koda ya ji ya aikata saban, to yana aikatawa, to kuma sai tuna da Allah. Zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Allah ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Idan shaytan ya taba su, idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun, sai su mudustina su farga, wannan abun saban Allah ne, sai su tuba. To haka mu'mini yake, ya aikata ya tuba, ya aikata ya tuba. Amma wanda yake dogara yana aikata sako, yana aikata laifi, ya ci gaba da yi, ya san laifi ne kuma yayi taurin kai ya ci gaba da yi, wannan zuciyarsa ba ta da kyau, wannan yana da damuwa. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala shi mai tsarki ne, baya karban komai sai mai tsarki. Duk wanda ya kuskure ya je da zuciya mara kyau ya je wajen Allah, to ya sani dama inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mai tsarki ne, komai baya karba sai abin da yake mai tsarki. Dan haka duk wanda ya je da zuciya mai datti sai Allah ya sashi a jahannama ya wanke wannan dattin zuciyar kafin ya saurare shi. To shine sai kaji an ce wane ya shiga wuta. Idan aka cire wannan datti da kazanta, kuma ana cire dattin zuciya ne da kazanta zuciya a kiyama da wuta, to shikenan ya zama mai tsarki sai a dawo da shi. Allah kare mu, Allah ya tsare mu. Imam Al-Hasan Al-Basri ya gaya wa wani mutum cewa dawi kalbak. Hasan Al-Basri yace wani kai ka je kai wa zuciyar ka magani. Yace fa inna muradallahi min al-ibadi salahu qulubi. Abinda Allah yake nufi dangane da bayansa shine zukatan su zaman to salihan zukata. Zuciya ta zama mai kyau, ka je ka gyara zuciyarka. Kaje kai wa magani, kai magani wa zuciyarka. Hasan al-Basri yake ga wani bawan Allah, yace abinda Allah yake so zuciya mai kyau. Dan haka in zuciyarka tana da ciwo, maza je ka bata magani kafin ka mutu. Dan in ka mutu da zuciya mara kyau baka kusantar Allah, sai dai kusanci wuta. Ana wato zuciya tana gyaruwa ne bi ma'rifatillahi, da sanin Allah, da sanin girman Allah, wa bi mahabbatillah, da san Allah. Ina ta maimaita mahabba, so dole fa mutum musulmi yaje yana san Allah. Ha, dole musulmi yaje yana san annabi, kana kaunar manzon Allah alaihi salatu wassalam, kana san Allah, tuhibbullah wa takhshallah, kuma kana jin tsoron Allah, kana san Allah, kana jin tsoron Allah, kana kaunar Allah, kana biyayya ga Allah. Tunda ka so Allah, to sai kuma ka ji tsoron sa, sai kuma ka bi shi, sai kuma kai masa da'a. To shi kuma yayi alƙawari idan ka mutu sai ya saka a gidan aljanna. Tilkal jannati allati nuriso, Allah ce ita ce aljannan da muka gadar da ita. Min ibadina man kana taqiyya, ga bayinmu wanda suke mai masu tsoron mu. Mai tsoron Allah shine mai san Allah, mai tsoron Allah shine mai bin Allah, mai tsoron Allah shine mai kiyaye dokan Allah, mai yin kaza shine mai yin la ilaha illallah. Wani shiri kai dan ka zamanto kana da zuciya lafiyayya. Salahul qulub suna kasancewa mutum ya gane cewa bai da wani abun bauta in ba Allah ba. Ibn al-Jawzi yana cewa wa kasru wa aktharu fasadil qalbi min takhliti al-aini. Ibn al-Jawzi yake cewa da yawa daga cikin zukatan mutane suna lalacewa ta hanyar idanunsu. Duk mutumin da ya sake wa idanansa linzami, kula fa. Ibn al-Jawzi yake cewa da yawa zuciyar dan adam tana lalacewa ne ta hanyar sake wa ido linzami yaga abin da yaga dama. Yace fama dama babul aini musaqan bil ghadd, matukar ido, kofar ido an daure ta, an kame, to fal qalbu salimun min afa, to zuciyar mutum za ta kubuta daga wani ciwo mai girma, shine ciwon kallo. Idan mutum ya bude wa idansa ko ya bawa idansa dama ya ga komai, itlaqul basar kenan, to yana illata zuciya. Abin da nake so na ce da kai dan uwana musulmi, ba fa komai ne zaka gani ba. Ka sani ba komai da komai ne ya halatta ka gani ba. Akwai abin da aka halatta ka gani ka ganshi, akwai abin da aka haramta ka gani ka nisance shi, akwai abin da aka halatta ka ji ka saurare shi, akwai abin da aka haramta ka ji toshe kunnanka, akwai abin da aka halatta ka ci dauki ka ci, akwai abin da aka haramta karkaci kai kokari ka kiyaye karkaci. Kafarka an ce ka je wuri kaza, karka je wuri kaza. To musulmi shine wanda yake yana gudanar da waɗannan gabbai nasa gabaki ɗaya a bisa muradullah, mai Allah tabaraka taala yake so. To idan kafa ta gyaru ta tsaya inda aka tsire ta, hannu ma i gyaru ya tsaya inda aka tsaye da shi, ido ma ya tsaya inda aka tsaye da shi, kunne ya saurara abin da aka ce saurara, baki ma ya faɗi abin da aka ce faɗa, hanci ya sansana abin da aka ce sansana, hannu ya taɓa iya abin da aka ce taɓa, to sai zuciya ta ɗauka ita kuma sai ta yi lafiya. To sai ga mutum mutuwa ta zo masa yana cikin ni'imar Ubangiji tabaraka wata'ala. Ibn al-Jawzi yake cewa da yawa mutane suna halaka saboda idansu. Wannan ko sai kai ta magana ai wala haraji. Malan ka duba yadda yawan mutane malan suka sake wa kansu, suka halatta wa kansu abinda suka ga dama. Yau wannan wayar malan ba abinda ba a zuwa a duba cikin ta. Kaga wannan, kaga wannan robar ka ganta? Ina tabbatar maka da Allah guda daya. Rabbul samawati wal ardi guda daya, duk wanda bai kokari ya kiyaye me zai ji me zai gani a cikin wannan abar ba, wallahi za ta iya kai shi wuta. Wallahi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, duk wanda bai kiyaye me zai gani me zai ji a cikin wannan abar ba, ina tabbatar maka wannan abar za ta zama sababin shigar ka wuta dan uwana. Yau mutane nawa suke ganin tsiraici a cikin wannan abar? Mutane nawa suke jin kada-kada da wannan abar? Mutane nawa suke kallon ƙarya da wannan abar? Mutane nawa suke jin ƙarya da wannan abar? Mutane nawa suke posting na ƙarya da wannan abar? Suke posting na sharri da wannan abar? Suke cutar da ƴan uwansu da wannan abar? Mutum ya zauna a gidansa, yana kwanci akan gadansa, ya shirya labari na ƙarya ya yada shi a duniya da wannan abar, yana kwanci ya shiga duniya ko ina sai ya buga. Kuma kana tsammanin Allah zai kyale ka? Da waɗanda suke da ɗabi'ar duk abin da ka gani sai ɗauka, ha ɗauka sai ka posting, sai ka sharing, sai ka yada shi. Wallahi duk abin da ka ɗauka kai sharing ka yada shi, na rantse maka da Allah, sai Allah ya tambaye ka ai ka yadda da shi ne ka yada shi? Daka ku sawa kanku linzami a idanuwanku, ku yi wa wayar ku linzami. Yau wannan waya ta hana wasu karatun Qur'ani, yau wannan waya ta hana wasu zikiri, yau wannan wayar ta hana wasu salatin annabi, yau wannan wayar ta hana wasu jesu wa iyayensu aiki, yau wannan wayar ta hana wasu su kula da aikinsu na gwamnati. Suna danne-dannen waya lokacin saka hannun takardu aiki na gwamnati sun ki su yi, suna chatin, suna kalle-kalle, da daddare chatin, da rana chatin, a masallaci chatin, bayan asuba chatin, a asuba chatin, a makabarta chatin, a ina ne chatin. Malam mutum akwai wanda wallahi an zo ana layi ake, layi layi ake, ana bin layi ana jiran su zai sa hannu zai wa mutane abu nan, wallahi yana dudduba wayarsa bini 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 bini, kowane abu da gani sai ya dauka ya duba ya mai da martani akai akan wannan abar, wannan abar. Ka shirya hisabi da zaka gamu da shi ga wajen Allah tabaraka wataala yawmul qiyamati akan wannan abar. Da haka ƴan uwana, zuciya tana samun kyau idan aka yi wa ido linzami. Kallo waɗanda suke kawo kayan kallo gidajen suke sa wa iyalinsu, sai dani da hijabi kenan. Wannan talabishin da ka sa a gidanka zabgegiya katuwa, na rantse maka da Allah guda ɗaya, ka shirya tambayoyin da zaka amsa a gaban Allah. Me iyalinka suka gani? Ko kana nan ko baka nan? Kai kanka me kaji ka kunna ka gani? Wannan zabgegiya talabishin da ka saka a gidanka ake kallon duk abin da aka ga dama, komai halal ne a gidanka ana gani, baka da linzami, ba iyaka. Na rantse maka da Allah guda ɗaya, ina tausayinka, ina tausayawa kaina, akwai tambaya akai. Don inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula, da wanda suke zuwa su je su ga tsiraici, mutum ya bude wannan abu yana kallon tsiraici, ko ya kunna zabgegiyar talabishin ya shiga YouTube ɗinsa ya bude tsiraici, a kalli blue film, a kalli rawa, a kalli waka, a kalli kiɗa, a kalli waƙe-waƙe, wasu ma waƙoƙin zagin Allah ake, wasu ma can mutuncin musulunci ake, wasu ma kaza. Kun watsar da al'adunku kyawawa, kun watsar da ɗabi'unku kyawawa, kun kama al'adu da ɗabi'un wasu munana. Baka je sallah akan lokaci ba, baka yi karatun Alƙur'ani ba, baka yi zikiri ba, baka yi tuba ba, baka yi ba, baka yi ba, baka yi ba, ka shagalta da wani abu na gatan duniya, ka manta hisabin Allah da tambaya da Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi maka. Zuciyarka ta zama mai taushi, idan zuciyarka ta zama mai taushi, to ka zama irin mutanen Yaman. Manzo Allah ya ce ja'akum ahlul yamani araqqu quluban wa aliyanu afida, ga mutanen Yaman sun zo muku masu taushin zuciya kuma masu taushin ainihin zukata. Mutanen Yaman an shaide su da wannan saboda ba su da kasawa ba su da gilza ba a san kunci kausasawa munantawa da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana kamar yadda shari'a ta tabbatar mana yawan karatun qur'ani yakan sauƙaƙa zuciyar dan adam ku zama masu yawan karanta qur'ani ku zama masu yawan ainihin wato ambaton Allah karatun qur'ani da safe karatun qur'ani da rana karatun qur'ani kana da shi na wuridi yana taimakawa zuciyarka ta zama mai kyau ya koyan wana musulmi anan za mu takata saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah nake roƙo ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe ko rawan baki ko ƙarancin fahimta ko ƙarancin ganewa fata na rabbul izzati Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe min ba nayi da nufi bane fata na Allah ya ba mu ikon gyara zukatanmu mazaqatul ruhiyya anan za mu dakata a cikin karatun wannan littafi na mazaqatul ruhiyya ilmul iman dake magana akan ilimin imani da gyaran zuciya wa bihadal qadri kifaya wa subhan